sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maila Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da dan gari shirin haɗin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Wani bom da ya tashi a masallacin Shi'a a jiya Juma'a a garin Kandahar da ke kudancin Afghanistan ya kashe akalla mutane 47 kana ya jikata wasu 70 a cewar jami'an Taliban. Fashewar ta auku ne yayin sallar Juma'a inda dimbin mutane ke halartar masallacin kamar yadda aka saba. Hotuna da bidiyo da aka yada a kafafen sada zumunta sun nuna masallacin yayi jina-jina kana gawarwaki da bangalorin jikin mutane sun warwatse yayin da masu ibada suke kokarin ceto waɗanda suka ji rauni. Wani mai magana da yawun Taliban Bilal Karimi ya tabbatar wa muryar Amurka cewa harin bom a Kandahar ya kashe mutane da dama kana ya jikata wasu. Ya ce tuni aka fara bincike akan wannan tashin hankalin domin zakulo masu laifi a gurfanin da su a gaban doka. Kungiyar IS a lardin Khorasan ta dauki alhakin kai harin tana faɗa a hanyoyin sadarwa na Telegram cewa wasu ƴan kunar bakin wake guda biyu ne suka kai harin a wurare daban-daban a cikin masallacin. A jiya Juma'a Amurka ta sanar da ƙarin taimakon jin kai na dala miliyan 20 ga kasar Mexico da kasashen Amurka ta tsakiya. Wannan taimakon jin kan zai magance bukatar gaggawa ta tallafawa kusan mutane 700,000 da suka hada da ƴan gudun hijira da masu neman mafaka da bakin haure marasa galihu a Amurka ta tsakiya da Mexico a cewar ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Takamaiman ayyukan da za a gudanar da waɗannan kudaden su ne samar da matsugunai da kiwon lafiya da taimakon shari'a da kuma kula da lafiyar kwakwalwa, in ji ma'aikatar ta harkokin waje. Amurka ta samar da sama da miliyan 331 na tallafin jin kai ga kasashen Amurka ta tsakiya da Mexico a wannan shekarar kuɗi ta 2021, lamarin da ya kai Amurka ga zama babbar mai tallafawa ƴan gudun hijira da masu neman mafaka da bakin haure daga tsakiyar Amurka da Mexico a yankin. Wani dan majalisar Burtaniya ya mutu a jiya Juma'a bayan da aka caccaka masa wuka a coci yayin da ya kai wa mutanen mazabarsa ziyara a gundumar sa da ke kudu maso gabashin Burtaniya a cewar jami'ai. David Ames mai shekaru 69 shine dan majalisar dokoki na jam'iyyar Conservative mai wakiltar mazabar da ke gabar teku ta Southern Wales a garin Essex a Ingila. Dukkanin mu muna cikin kaduwa da kuma bakin ciki a yau na rashin sai David Ames. Kalaman Prime Minister Burtaniya Boris Johnson kenan wanda ya kira Ames da mai hali na gari da tiyo a siyasa kana wanda ya ce yana kokarin kawo ƙarshen zalunci. Yan sanda sun ce mahalin da ake zargin shi da aikata wannan danyen aiki yana nan a hannunsu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da yake rangadi a jihar Connecticut a jiya Juma'a, Shugaban Amurka Joe Biden ya tallatar da shawararsa akan gwamnati ta ƙara zuba jari akan kula da yara a kokarin da yake yi na tura kudirin kashe kudaden gwamnati wanda ake jayayya akai a majalisun dokokin ƙasar. Sai ya za mu ja da sauran ƙasashen duniya idan miliyoyin iyaye a Amurka, musamman iyaye mata, ba su da aiki kuma ba su da halin ɗaukar nauyin yara ko tsofaffi. Biden yana tambaya a wata cibiyar harkokin yara a Hartford babban birnin jihar Connecticut. Biden ya ce shirin da yake yi zai ba iyaye masu raunin samun kuɗin shiga damar samun kulawa da yaran su a kyauta kana zai takaita tsadar kula da yara zuwa kashi 7% na albashin Amurkawa da dama. A ƙarshe a jiya Juma'a Prime Minister Sudan Abdul Hamdok ya bayyana tsare-tsaren kawo ƙarshen abin da ya kwatanta da rikicin siyasa mafi muni da haɗari a ƙasar a shekaru biyu na sauyin mulki. Tun bayan yunkurin juyin mulki a ƙarshen watan Satumba, ma'aikatar sojan Sudan da fararen hula da suka raba madafun iko sun shiga caciyar baki inda shugabannin sojan suka buƙaci a yi sauyi a hukumar zartarwa da kuma mulkin haɗakar. Su ma fararen hula suna zargin sojojin cewar manufarsu ce kawai su ƙwace mulki. Yunkurin juyin mulki ya kunno da rashin jituwa kana ya fito da rashin fahimta da ke ɓoye inda bangarorin biyun ke tuhumar juna kana zai sa rayuwar ƙasarmu da mutanenmu da kuma juyin juya hali da muka yi su koma aikin banza, in ji Hamdok a wani jawabi da ya yi.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwayi al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. Wanda a yau zamu tare jihar Zamfara, inda masu ruwa da tsaki daga masarautar Shinkafi daga ko'ina cikin Najeriya suka taru a cibiyar arewacin Najeriya wato birnin Kaduna, inda suka duba yanayin tsaro a yankin nasu. Madalla. Da farko na tambayi sarkin shanin Shinkafi Dr. Suleiman Shu'abu Shinkafi ko mai amuka sudin waga taro.
Mun kira wannan taro domin abubuwan da suke faruwa a jihar Zamfara musamman a Shinkafi inda muka fito. Domin taron da muka kira mun kira shi ne na ɗan Shinkafi masu ruwa da tsaki a harkoki na yau da kullun da kuma harkar tsaro na Shinkafi local government. Da muka kira muka zauna mun tattauna abubuwa da yawa. Na farko mun tattauna yadda zamu yi mu tallafa ma gwamnatin shi mai girma gwamna Matawalle domin mu san yadda za a yi a kawo ƙarshen wannan kisa da ake mana da kuma ƙone-ƙonen dukiyoyin mu da ake. Na biyu mun tattauna akan duk yadda zamu yi mu tabbatar da ita gwamnati ta ce za ta dauki yan banga guda 300 kowace local government. Mu ma zamu dauki yan vigilanti wannan kungiya guda 300 a local government din mu, mu hada da 300 na mai girma gwamna wanda gwamnati ta dauka. Mu mu rika biyan namu albashi kuma mu saya musu motoci, mu saya musu fitillu, mu saya musu uniform domin su shiga tare da na gwamnati da jami'an tsaro na gwamnatin tarayya. Mu ga yadda za a kai ƙarshen wannan masifu da suke ci.
Kamar yadda kake cewa waɗannan matakan da gwamnatin Zamfara ta ɗauka suna tasiri wurin maido da zaman lafiya. To amma kuma gashi wannan taro kun yi shi a Kaduna, idan har lalle ana samun zaman lafiyan nan, me hana ku yi wannan taro a cikin Shinkafi din?
Abin da ya hana mu yi mafi yawancin mutane da ya kamata su halarci taron nan ba su zaune cikin Shinkafi, suna wuraren ayyukansu, shi yasa ba mu yi shi Shinkafi ba. Har yanzu kamar yadda na faɗa maka, muna fama da lalura ta masu ba ɓarayin information. Da a ce an samu informa ɗin nan an kakkama su, ba abin da zai hana mu je cikin Shinkafi. Ai garinmu ne, babu wanda ya hana mu je cikin Shinkafi. Amma saboda kada mu yi sa casualty da yawa, mu sa mutane su rasa rayukansu da dukiyoyinsu. Domin aka ga ana taro, mutane nan na tasowa su fasa, kowa wanda ma bai ji bai gani bai san da taron ba ta shahe shi. Shi yasa muka kaurace muka zo muka yi shi nan Kaduna, kuma muka hitar da community. Kuma in Allah ya so nan gaba kaɗan Shinkafi za ta samu dawamin zaman lafiya, Zamfara za ta samu.
Taron kazalika ya kuma nuna damuwa bisa masu tseguntawa yan bindiga daɗi, bayanai da ake kira yan informa.
Musamman Shinkafi akwai yan informa waɗanda su ƴan uwanmu ne, suna cikinmu kuma suna ba da information ga mutanen nan, suna sayar musu da kwayoyi, suna sayar musu da giya, suna sayar musu da kayan shaye-shaye irin su maltina. Misali zan baka, gwangwani ɗaya suna sayar musu da shi naira 1,000 wanda in kasuwa zaka je 150 ne. To kaga wanda ake sayan gwangwanin maltina naira 1,000 ba zai yi ya bar irin wayannan sana'a ba sai an tashi sai. To akan haka nan wannan kungiya ta ga cewa ita gwamnatin nan tana iyakacin yinta ta ga cewa ta kai ga nasara. Amma tana tukane wasu na walwalewa. In gwamnati ta taso ta daura aniya za ta je ta yi yaki, sai wasu su sanar da su su gudu. To akan haka nan muka ga ya kamata informa din nan mu zauna mu tantance mu ɗebo sunayensu waɗanda muka iya sani, mu hannunta ma gwamnati domin ta ɗauki mataki a kansu. Domin muddin ba a bar in ba da information a kan mutane ba ko a kan gari ba, wannan abubuwa da ake ba za su ƙare ba. Yan bindigan nan ba su iya motsi sai da informa. In ba informa to lallai abun ba zai.
Dr. Suleiman Shu'abu Shinkafi kazalika ya ce taron ya kuma duba irin matakan da gwamnatin jihar Zamfara ta dauka don shawo kan matsalolin tsaro a jihar baki daya.
Mun tattauna kuma akan dokoki da shi mai girma gwamna ya sa, domin Najeriya nan shi ya fara sa su na yanke sabis din waya da kuma hana sayar da man fetur da hana sayar da itace da hana shiga gari cikin dazuzzuka da abinci wannan yayi tasiri kware da gaske ba karamin tasiri yayi ba domin ina tabbatar maka su ƴan bindigan nan sun wahala sun shiga wani bala'i wanda bala'in da suka shiga yafi ma wanda suke ciki ina tabbatar maka babu abinci gare su babu hanyar communication da za a kawo musu dauki na bindigogi kuma babu yadda za a kawo musu bullet kuma babu yadda za su samu mai na tuka mashin din su je wani fashi abinci ya yi musu wahala shi yasa har aka samu matsala mu abincin mu na shinkafa local government ya riga ya nuna gero ya yi amma sun duk wanda ya fayi ba za a bi shi a kashe shi ko kuma su kama shi wannan masifa ita take damun mu yanzu haka a shinkafa local government idan ka je ga abinci kai nan baka da abinci babu suwa bayan za a yi ka samu abinci kudi sun kare idan ka je ka dan tebo geron da zaka zo ka surma ka ci ina tabbatar maka zaka hadu da yan fashi su kama ka yan bindigan nan su kashe ka kuma ka rasa rayuwar ƴaƴanka in ma da ƴaƴanka ka wannan ya zama gaba kura baya sa yaki
to yanzu musali irin wannan yanayi ne kuke so ayi kenan
to abinda muke gani a ila na farko dai zamu kira da su talakawa da kuma mutanen shinkafi da su yi hakuri su ga Allah duk wani wanda suka sani yana da alaka da mutanen nan su yi su bashi shawara da ya bari domin cutar da mu ne akai kuma cutar da shinkafa local government akai gwamnatin duk yadda kai kokarin ta hana wannan abu ba zai hannu ba muddin aka ci gaba da bada da babarayin na information na cewa za a zo a farma su ko kuma za a zo a yi musu wani abu in ana son gwamnati ta yi nasara to duk mai wani information duk inda informer yake a kamo shi a hukunta shi gaban kowa zai zama izna ga mutanen baya sannan muna kira ga gwamnatin state da su yi kokari su hada kai da gwamnatin tarayya su ga cewa sun yi kuduri wanda za a kawo na mobile theft da kuma cikin garin shinkafi sannan kuma a tabbatar da cewa an kawo mana sojoji permanent ba wai a kawo sojoji a koke su ba domin yau in aka kai soja 300 ko 400 suka je suka fatattaki mutanen nan misali to bayan an gama fatattakar su sojojin nan za su bar wurin in sojoji suka bar wurin to tashin haushin wannan walakanci da aka yi mutanen nan ga talakawa zai karewa duk da yake yanzu muna da bayanai ana kokari za a zauna za a kawo base na mobile base sannan kuma za a kawo na sojoji wanda za su tsaya permanent a garin shinkafi to in aka yi haka ina tabbatar maka da in Allah ya so in federal government ta yi haka za a samu sauki a garin shinkafi ba shinkafi ɗaya ba dukkan Zamfara state
sarkin Shanu bari mu koma kan matakan da gwamnatin Zamfara ta dauka waɗannan matakan ka mana bayanin irin alkhairan su da kuka gani kawo yanzu a ɗaya bangaren kuma akwai waɗanda hatta ma ba ƴan jihar Zamfara bane da kuma wasu daga cikin mutanen Zamfara da suke kokawa dangane da yadda suke kuma takura jama'a ta wani bangaren me zaka ce akan wannan
to ka san shi al'amari inda ana son a yi gyara dole sai an bata mu wani kuma dole sai an gyara mu wasu irin wannan gyara wahala gare shi domin ina tabbatar maka gwamnatin nan ta gaji wannan abu ne to in aka ce a yi gyaran wannan matsaloli dole ne sai an shahi sai ya shahi mutane kuma ɗaya daga cikin shahuwar mutanen da zai shine a sa mutane cikin kunci a sa mutane cikin wahala da cikin wasu jarabawa abinda ba su taba gani ba amma ina tabbatar maka ba ana yin wannan bane don a musguna mu mutane babu wani shugaba da zai so a kashe mutanen shi ko kuma ya so a musguna mu mutanen shi ko kuma ya zo ya kuntata mu mutanen shi balle shi da yake koron cewa za a saki zaben shi nan gaba to kaga ba zai yi haka nan ba so ina ba mutane hakuri cewa ko yaki aka tafi sai an samu collateral damage so in masifa ta zo gaba ɗaya zaunawa aka yi a yi hakuri da kuncin da za a shiga a ɗan saurara kaɗan mun san mutane suna cikin kunci akwai talakan da sai ya fita ya nemo abinci sannan ya zo ya girka mun sani da cewa a rashin wayan nan ba ƙaramin masifa ba ne an yanki zumunci da ƴan uwa mun sani da cewa rashin je a je a yo itace a sayar yanzu itacin ma tsada suke komai tsada yake saboda wannan kunci amma tsayawa a hakura a yi wa'adi wannan a zauna cikin wannan kuncin na dan lokaci a gamma cewa an kammala wannan al'amari an zauna lafiya to shine mafi alheri bisa ga aika kukan cewa ba ana wahala kam amma don Allah mutane su yi hakuri domin mu ga cewa shi mai girma gwamnati da shugaban kasa sun yi abin da ya kamata
a gurguje kuma a takaice shi wannan taron naku kamar menene ya cimawa
to mun cimma matsaya da in Allah ya so za mu je mu ga shi mai girma gwamnan jihar Zamfara sannan shi ya leading namu mu je mu ga mai girma shugaban kasa domin mu bada kuka dukkan korafin mu na shinkafa local government domin shinkafa local government tana dai daga cikin hot areas shi wanda ake kashe mutane a kullun a koji an kama mana yara kuma an kashe wani daga ciki kuma an kama su har da kanina ciki kuma ina tabbatar maka da yanzu haka suna cikin daji ba san inda suke ba ba san halin da suke ciki ba to wannan taro ya cimma matsayi cewa aje a sa akan wata wada mai karfi aje a ga shugaban kasa ta hanyar shi mai girma gwamna a fara ganin shi sannan yayin lidin namu ya jagorance mu mu je mu shiga mu ga shugaban kasa mu ga ya mishi halin da shinkafa take ciki shinkafa rugujewar ta rugujewar zamfara ne gaba ɗaya domin mu muke da kasuwa wanda duk Afrika babu inda ba a zuwa daga can a zo a ci wannan kasuwa muna sa rabanu da yawa a wannan kasa
Dr. Suleiman Shu'aibu shinkafi sarkin shanin shinkafi dangane da yanayin tsaro a yankin nasu Masu sauraro duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti a madadin sa da kuma sashin Hausa na muryar Amurka Hassan Maina kai nake sallama da ku sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin mu kasance lafiya
a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba
jama'a masu sauraron gidan mu da Amurka barkamu da kasancewa da kuwa cikin shirin da dan gari shirin hadin gwiwa tsakanin gidan radio mu da Amurka da Vision FM Katsina sunana Abdulrahman Kabirjani da zan jagoranci shirin to yau a cikin shirin muna garin Tsagen na karamar hukumar Mali kuma muna tare da Buhari Usman wanda shine mai garin wannan gari na Tsagen domin jin su wane ne suka kafa wannan gari na Tsagen mi garin Tsagen ya shahara da shi
wannan gari na Tsagen gari ne mai tarihi sosai kuma gari ne na Fulani da malamai Fulani ne suka taso daga garin Yola wadanda cikin Fulani nan akwai Idris akwai Abubakar akwai kuma Ibrahim malamai ne kuma makiyaya suna kiwo suna tafiya suna aje zango idan suka ji wurare sun biyo ta cikin garin Gombe a garin Gombe ne shi Idris da Abubakar Allah ya musu kasuwa a garin Gombe sai shi Ibrahim wanda shi da ne gare su shi ya wuto ya taho ya zo har a jihar Katsina ya zo ya tsaya a Ingawa a lokacin da ina magana shekaru ne da dama baya da suka wuce da ya tsaya a Ingawa akwai wajen da ake ce ma Fadamar Dallaje anan ya zango daga nan kuma ya wuto ya zo Tsagen amma sai ya fara zama a Kobra Kobra din a Tsagen take anan ya fara zama wanda shi wannan Ibrahim shine Tsagen na farko a sarauta Tsagen an ba shi wannan sarauta a shekara ta 1804 kenan ya fara wannan sarauta ta mai garin Tsagen a 1804 sannan kuma ya rasu a 1851 yayi shekara 47 yana wannan sarauta ta Tsagen amma daga nan Kobra sai ya matso inda ake ce ma wani akwai wani dutse wanda dutse yana tarihi akwai makaburburan su a wajen dutse yana kusa da Tsagen sosai da ya matso nan daga baya kuma sai ya matso ya kare ya ida shigowa cikin garin Tsagen ne ya zo ya zauna daga nan kuma bayan ya rasu ya shekara 47 yana wannan sarauta ta Tsagen sai Tsagen Yusuf wanda shine ya gaji wannan kujerai shi ma ya hawo wannan kujerai a shekara ta 1851 wanda yayi shekara 27 yana kankara ga muji ya aje wannan sarauta ya rasu a shekara ta 1878 1878 kenan daga nan Tsagen Yakubu ya amshi wannan sarauta daga shekara ta 1878 zuwa shekara ta 1895 shine yayi shekara 17 yana wannan sarauta daga nan sai Tsagen Abdulkadir shine Tsagen na hudu kenan daga nan kuma sai Gem Abdulaziz ya gaje shi shekara ta 1938 zuwa shekara ta 1945 shine yayi shekara 7 yana sarauta a wannan mulki amma shi Tsagen Abdulaziz ba rasuwa yayi ba dan shi ya gaje shi ne saboda lalurar da yake da ita ta rashin lafiya ta gani so dai dan yayi shekara 7 ne yana wannan sarauta dan dan shi lokacin yana tsagen amuri kenan wato kakanmu lokacin yana yana aiki a nan gidan yari Katsina daga nan aka dauke shi aka zo aka ba shi wannan sarauta ya gaba da yin wannan sarauta daga shekara ta 1945 kenan zuwa 1999 shine shekara 54 yana wannan sarauta daga nan sai mahaifinmu tsagen Usman ya gaji wannan sarauta daga shekara ta 2000 zuwa shekara ta 2018 wanda shi ya shekara 18 yana wannan sarauta amma shi kakanmu ya rasu ne a shekara ta 1999 to amma akwai wakilci da aka bada wanda shi ne aka samu wannan tsakanin na gaf na shekara daya aka ba shi wannan sarauta ta shekara ta 2000 ya shekara 18 yana wannan sarauta shine tsagen na 7 kenan sai yanzu ni ne tsagen na 8 an nada ni a shekara ta 2018 ya shiga daga watan Agusta
Malam Buhari wannan gari na tsagen me ya shahara da shi
to wannan gari na tsagen kamar yanda ne maka bayani cewa gari ne na Fulani da malamai wannan gari ya shahara da kiwo da kuma noma mutanenmu har yanzu suna kiwo da noma saboda har yanzu maganar da ake Fulani ne a cikin wannan gari na tsagen.
Na'am, akwai wani abu na tarihi wanda garin na tsagen yake da shi?
Eh, a shi wannan dutsen da ne maka bayani, har yanzu akwai kaburburan su waɗannan waɗanda suka rasu, akwai kaburburan su har yanzu a wajen. Shi wannan dutse ana ce mishi dutsen Gandu. To har yanzu wannan dutsen yana nan kuma akwai wannan abubuwan tarihin waɗanda kaburburan har yanzu suna nan a wannan waje inda ake ce ma dusan Gandu.
A halin da ake ciki yanzu waɗanne irin mutane ke rayuwa a wannan gari na tsagen?
A halin da ake ciki yanzu tunda mu a gaskiya a garin tsagen tunda muka tashi haka ake ta abin nan duka dangi ne Fulani ne din da kamar yanda suka taho daga Yola a Fulani har yanzu ma Fulani ne dan ko kallon mu aka yi da an gama sai wasu ma an suka mu haɗu da mu Fulatanci suke mana to amma mun ko Fulatanci ya riga ya kufce amma dai har yanzu Fulani ne cikin garin tsagen.
Wani irin kalubale wannan gari na tsagen yake fuskanta wanda za ku so mahukunta su ji domin ɗaukar matakan da ya kamata?
Alhamdulillah, a gaskiya na ji daɗi wannan tambayar saboda kamar yanda ne bayani garin tsagen tsohon gari ne. Idan aka duba lokacin da aka ma fara sarautar tsagen ba lokacin da aka fagarin ba shekara ta 1804 kenan idan aka lissafa yanzu za ga cewa shekara 217 kenan wannan gari yana nan kuma ana akwai mutane ana mulki kuma duk wasu abun amra da ya kamata duk ana yi a cikin garin to amma gaskiya muna da karancin samun ci gaba cikin kalubalen da muke fuskanta wanda kuma ya fici mana tuwo a ƙwarya magana hanya tun wannan lokaci nake maka magana da lokacin da aka samu ci gaba wurare da dama mu har yanzu tsagen ba mu da hanya har yanzu muna fuskantar kalubale na gaske kan magana hanya idan ma aka ce lokacin damana ne idan har za a dauko marar lafiya ko irin masu ciki haka a ce ruwa ya zo akwai koramin da idan ruwa ya zo to lalle tsagen ba ta hituwa ba ka shiga ba ka hita to wannan kalubalen muna ta fama da shi kuma mai girma gwamna ya yi mana alƙawarin cewa zai mana wannan hanya tenuwa shi da ta gabata wannan ce noma ya kare muna alƙawarin cewa zai muna wannan hanya to muna kare roƙo ga mai girma gwamna ya tuna da alƙawarin da ya yi mana kuma muna mashi fatan Allah Ubangiji ya bashi iko cika wannan alƙawari sannan muna da ƙarancin ruwa wanda idan da za mu samu ba mu da nisa da ajiwa za a iya jawo mana ruwa daga ajiwa zuwa cikin garin tsagen saboda garin yana da idan za a yi borehole to dutse ne kasan garin shi yasa muke samun karancin ruwa sosai to muna roƙo shi ma wannan shi ma kalubale ne wanda muke fuskanta magana hanyar nan da maganar ruwan nan su suka fice mana tuwa ƙwarya
to da kuma wannan ne muka kawo ƙarshen shirin yanzu a madadin Buhari Usman wanda shine mai garin tsagen sai gidan radio murar Amurka Abdraman Kabir Jani ke sallama da ku.
To kun ji lokaci ya danla. Ya rarraba ne ya danla.
To madalla. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wani lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.